This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Baba Yako Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata, 5 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
Ba tare da wata jayayya ba, kotun kolin Amurka ta ce a sanya sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kan takardar zaɓe a jihar Colorado a zaben wannan shekarar ta 2024. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da kungiyar Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoba, a lokacin da ta gana da wani jami'in kasar Isra'ila a fadar White House. Wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai a kudancin Lebanon ya kashe ma'aikatan jinya uku na kungiyar Hezbollah a jiya Litinin, a cewar kafafen yada labaran Lebanon.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Bankin Duniya ya ce kasuwanci na zamani ta yanar gizo yana samar da haɓakar tattalin arziki a faɗin Najeriya, sai dai mata na fuskantar koma baya a wannan fanni.
Once they cannot have one means of, you know, accessing the internet or data.
Muddin aka ce mata ba su da damar mu'amala ta yanar gizo, to suna samun nakasu a fannin ilimi, suna samun nakasu a fannin sana'o'i.
To kamar kowace safiyar Talata, yau ba muna tafe da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustafa Sakwato, wanda a yau shirin zai duba abin da ke faruwa a jamhuriyar Niger bayan tsage wasu takunkumai da kungiyar ECOWAS ta azamata. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ba tare da wata jayayya ba, kotun kolin Amurka ta ce a sanya sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump a kan takardar zaɓe a jihar Colorado a zaben shekarar nan ta 2024, abinda ya ba ɗan takarar shugaban ƙasar da ke kan gaba a jam'iyyar Republican babban nasara, kwana ɗaya kafin zaben fidda gwani na jam'iyyar a jihar da sauran wasu jihohi 14 da za a yi yau Talata. Hukuncin dai ya sauya wanda kotun kolin jihar Colorado ta yanke na cewa sunan Trump bai cancanci ya bayyana akan takardar zaben jihar ba, saboda rawar da ya taka wajen tada tarzumar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Lamarin da ya sa wasu masu sukar Trump zargin ya sabawa kundin tsarin mulkin Amurka, wanda ya haramtawa masu tayar da kayar baya rike mukamin gwamnati. Bayan da Trump ya gaya wa magoya bayansa cewa su tashi tsaye kai da fata don kwatar haƙƙinsu a lokacin wani gangami a kusa da fadar White House, ɗaruruwansu sun kutsa ginin majalisar, suka yi kace-kace da ofisoshin 'yan majalisa, suka kuma yi arangama da 'yan sanda a ƙoƙarinsu na hana majalisar tabbatar da cewa Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne ya lashe zaben shekarar 2020, yayin da shi kuma Trump ɗin ya sha kayi. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da kungiyar Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoba, da kuma yin garkuwa da wasu mutane ciki har da Amurkawa, a lokacin da ta gana da wani dan kwamitin harkokin yakin kasar Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a jiya Litinin. Harris, wadda ta gana da Gantz a kokarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon makonni 6 a Gaza, tare da sako waɗanda aka yi garkuwa da su, ta bayyana goyon bayan Amurka ga 'yancin Isra'ila na kare kanta daga barazanar ta'addancin Hamas da take fuskanta, ta kuma jaddada aniyar Amurka wajen tabbatar da tsaron Isra'ila, a cewar wata sanarwar fadar White House. Harris ta buƙaci Hamas ta amince da sharuɗan yarjejeniyar, wanda sakin mutanen da aka yi garkuwa da su zai sa a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba har tsawon makonni 6, sannan kuma za a samu damar kai agajin jin kai a faɗin Gaza. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
An ji ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, Bankin Duniya ya ce kasuwanci na zamani na samar da hanyar haɓaka tattalin arziki a faɗin Najeriya tare da rage talauci ta hanyar amfani da yanar gizo. A cikin rahoton da ya fitar a watan Janairu, bankin ya ce samun hanyar yanar gizo ya rage matsanancin talauci da kashi 7 a cikin dari a ƙasar da ke yammacin Afirka. Amma an lura akwai gibi na jinsi na kasuwancin zamanin ta yanar gizo, inda mata ba su samun yanar gizo kamar takwarorin su maza. Ga dai Aisha Ma'azu da fasarar rahoton Gibson Emeka daga birnin Abuja.
An Ajifo tana gudanar da harkokinta na kasuwanci a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ana ayyana sana'ar tata da dropshipping, wata sana'ar da ake gudanar da ita ta yanar gizo wanda ke baiwa mai shi damar sai da hajarsa ba tare da ya buƙaci shagon ajiya ko kuma sarrafa hajar tasa a zahiri ba. Harka ce da ta danganci kasuwanci ta yanar gizo da kuma samun wasu da za su rika tallatawa ɗan kasuwar hajarsa, inda mai sai da kayan zai rinka aiki tare da wasu masu ma'amala da yanar gizo. Ajifa ta ce ta kafa jarinta na kasuwanci ta yanar gizo a 2022 da ƙasa da dala 50.
Let's say I started with 50,000 naira. So today I can tell you the percentage.
Akalla da 50,000 na fara wannan harkar, kuma a yau zan iya sheda maka cewa jarin da nake juyawa ya ninka da sama da faso 150. Labarin nasarar Ajifo ya ta'allaka ne da damar mallakar internet, waya mai inganci, kafar sadarwa ta zamani da kuma sayan data na akalla dala 6 a kowane wata.
When it comes to showcasing my business online, internet.
Idan aka zo batun tallata hajata ta kafafen sada zumunta, ko yanar gizo ne yake bani damar tallata akalla kaso 80 na hajata. Idan babu yanar gizo, to babu abun da zamu iya tabukawa. Ga mutane da dama kamar Ajifu, yanar gizo wata dama ce ta samun kudaden shiga, kuma wata dama ce gare mu. Wani rahoto da Bankin Duniya ya fitar a watan Janairun bana ya bayyana cewa a kasashen Afirka na yankin Sahel an samu hauhawar mutane da ke mu'amala da yanar gizo da kaso 115 tsakanin 2016 da 2021. Bankin ya yi nuni da cewa wannan ya yi sanadiyar samun raguwar matsanancin talauci da kaso 7 a Najeriya, lamarin da ya haɓaka tattalin arziki da harkar kirkira.
Opportunities abound in terms of the benefit for e-commerce.
Akwai damarmaki a bangaren damar gudanar da kasuwanci ta yanar gizo, samun kulawar lafiya ta yanar gizo, gudanar da ayyukan gwamnati ta yanar gizo, sannan da kuma fannin gudanar da kasuwanci na saye da sayarwa. Duk da ci gaban da aka samu, World Bank ya ce mata a kasashen Afirka yankin Sahel suna fuskantar karancin wadataccen damar mu'amala ta yanar gizo sabanin abokan tafiyarsu maza. Rahoton ya kuma gano cewa da akwai yuwuwar kaso 37 na mata ne ba sa samun internet ta wayar tafi da gidanka fiye da maza, sannan matan da ke yankin karkara ne suka fi karancin damar mallakar fasahohin digital.
Once they cannot have one means of, you know, accessing the internet or data.
Muddin aka ce mata ba su da damar mu'amala ta yanar gizo, to suna samun nakasu a fannin ilimi, suna samun nakasu a fannin sana'o'i, suna samun koma baya a fannin samun bayanai akan harkokin kasuwanci da abubuwan da za su iya samun moriyarsu, har da bayanai a game da yadda za su inganta rayuwarsu. Muddin haka ya kasance, to tamkar an bar su a baya. Matan da ke rayuwa a karkara a yankin Sahara a Afirka suna samun koma baya a fannin kudaden shiga da kaso 77 sabanin maza, yayin da matan da ke maraya kuma suke samun koma bayan kudaden shiga da kaso 46 a bisa bayanan da ɗakin karatun Amurka na harkokin lafiya na ƙasa.
Quite a number of women in particularly in rural Nigeria.
Mata da dama a Nigeria, musamman ma a yankunan karkara, ba su da ƙarfin da za su iya mallakar karamin wayar tafi da gidanka ma. Hukumar sadarwa ta Nigeria ta ce ta kaddamar da wani shiri da zai ba da damar cike wannan wagegen gibi da ya shafi mata a fannin digital. Waɗannan shirye-shiryen sun hada da Digital Skills for Women and Girls Initiative, Nigerian Girl Code, da Women in ICT. Masana sun ce akwai buƙatar a ƙara ƙaimi, sun ba da shawara gwamnati ta inganta damar mallakar na'urorin da ke amfani da internet cikin farashi mai rahusa domin mata su samu dama su ma a dama da su.
Aisha Ma'azu kenan da fasarar rahoton Gibson Emeka. Yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Wani hari da jiragen yakin Isra'ila suka kai a kudancin Lebanon ya kashe ma'aikatan jinya uku na kungiyar Hezbollah a jiya Litinin, a cewar kafafen yada labaran Lebanon. Sau'i kadan bayan da wani harin makami mai linzami da ake zaton mayakan ne suka kai shi ya kashe akalla wani jami'i daga ƙetare a arewacin Isra'ila. Hare-haren dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jakadan Amurka na musamman Amos Hochstein ke isa birnin Beirut don ganawa da jami'an ƙasar Lebanon. Jakadan na Amurka ya yi kira da a kwantar da hankali a bakin iyakar Isra'ila da makwabciyarta Lebanon, yayin da yakin da ake yi a Gaza ke haifar da fargabar barkewar babban rikici a gabas ta tsakiya. Hochstein ya yi gargadin cewa ko da an cimma yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza, hakan ba yana nufin an dakatar da yaki akan iyakar Isra'ila da Lebanon ba. Isra'ila da kungiyar Hezbollah da ke Lebanon sun yi ta musayar wuta akan iyakokinsu tunda aka fara yakin. Dmitry Medvedev, mataimakin shugaban kwamitin tsaron Rasha kuma abokin hulɗar shugaba Vladimir Putin, ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine wani ɓangaren ƙasar Rasha ne, kuma ya kamata abin da ya kira sassan tarihi na Rasha su koma gida. A lokacin da yake jawabi a wani taron matasa a birnin Sochi, Medvedev ya ce ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin Ukraine a wani lokaci ya taɓa faɗin cewa Ukraine ba Rasha ba ce, ya ce ya kamata wannan tunanin ya gushe har abada. Tabbas Ukraine wani ɓangaren Rasha ne. Medvedev, wanda ya kasance shugaban Rasha daga shekarar 2008 zuwa 2012, ya yaba wa daular Rasha da tarayyar Soviet, ya kuma ce Moscow za ta ci gaba da ayyukanta na soja na musamman har zuwa lokacin da shugabannin Ukraine suka amince su ajiye makamansu. Nan take dai gwamnatin Kiev ba ta maida martani ba. A jiya Litinin, ƙasar Faransa ta sanya 'yancin zubar da juna biyu a cikin kundin tsarin mulkinta, mataki irinsa na farko da aka taɓa gani a duniya, wanda ƙungiyoyin kare haƙoƙin mata suka yaba da shi a matsayin na tarihi, su kuma ƙungiyoyin da ke yaƙi da zubar da juna biyu suka caccake shi. Haƙoƙin zubar da ciki sun fi karɓuwa a Faransa fiye da a Amurka da wasu ƙasashe da yawa, inda ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka nuna kusan kashi 80 cikin 100 na jama'a Faransa sun goyi bayan amincewa da zubar da juna biyu a dokace.
Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma dalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu koma gefe. Ali Mustafa Sankwato ya gabatar da shiri na gaba.
Haka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Shiru kake ji ba batu ba labari, ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba.
Yau an fi mako daya tun lokacin da hukumar ECOWAS, wato kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta ƙasashen Afirka ta Yamma, ta cire takunkumin da ta sawa Niger da sauran ƙasashen da take sun keta mata haddodi don sun yi juyin mulki. To me yasa har yanzu ba a ji komai ba daga wajen Niger? Tambayar farko kenan. Tambaya ta biyu, me zai faru ga tsohon shugaba ko kuma shugaban da aka hambare, Muhammadu Bazoum? Bari mu fara tambayar farko.
Sama da mako daya bayan da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta dage wajen guriyar Niger takunkumai da ma waɗanda kungiyar ƙasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen silver EOMUA ta yi, har zuwa wannan lokacin hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Niger ba su fito da wata sanarwa ba, abin da ya haifar da mahawarori tsakanin 'yan ƙasar akan wannan zance. Alhaji Idrisa, memba ne a ƙungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Niger.
Sai
sai in ce lalle suya nan suya nazari ko kuma an kace abin duniya in ba ka ce komai ba kenan kama kaya kenan kine duniya kwansa kenan abu ne an kai mini sai ban ce komai ba kenan na yarda da wannan abu
sai dai a cewar Sirajo Sani mai kasat ba wani bayani da suke jira daga hukumomin mulkin sojan na jamhuriyar Niger tunda kasar ta riga ta balle daga ECOWAS
dama sun kai amansu kuma sun kai lashi abin su kenan mu hukumomin Niger ba mu jira dama wata magana gare su saboda ba su cikin kungiyar sai da yawo kenan kaga babu wannan dole a ce wayo sai shugaban kasa ya to ya ce a wanga da kun gubi an kai da jidadi kuma wanga da kun gubi an kai da dan kasar Niger ya ji dadi haka dama sun kai nemi aka to babu wannan saboda mu jira sun ce ba su cikin sai da yawo ko ba za su dawo cikin sai da yawo ba
anasa bangaren Abdul Kadir mai dalili dake kasancewa dangane kashenin tsohon gwamnatin Bazoum Mohamed ai tuni hukumomin Mali suka bada amsa game da jiran da ɗan Niger ke yi na samun bayani daga hukumomin mulkin soja
amma masu iya magana suka ce inda babu hili nan ne ake garrama kokowa sama da sati guda an ɗebe takunkumai gaba ɗaya baki ɗayan su to amma shiru kake ji ba bata ba labari ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba saboda kaji hujjar da suke badawa zuwa ga magoya bayan su wai ministan harkokin wajen kasar Mali yayi magana ya ce su wannan ɗebe takunkumi da sai da yawo da imuwa ta yi abin bai shahe su ba saboda wai su sun hice sun kafa tasu kungiya IAS
Tsage shekaruna to yanzu bari mu je ga tambaya ta biyu daman bukatar neman a saki hanbararren shugaban jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum tana ɗaya daga cikin manyan bukatun da ke sahun gaba da ita hukumar ECOWAS da ma kungiyoyi da kasashen duniya suka saka a gaba kafin su ce za su cire takunkumin da suka makala wa Niger sanadin juyin mulkin da su ciyani suka yi to amma gashi yanzu an cire takunkumin sai dai kuma har yanzu shi Mohamed Bazoum din yana nan tsare a hannun mutumin da ada hakkin sa ne ya tsare lafiyar shi Bazoum din wato Abdulrahman Chani to me yake faruwa da shi Bazoum din ne ko me ya makomashi wannan ita ce tambayar da wakilin manzon Yamai Sulaiman Muni Barma ya yi wa lauyan shi Bazoum din Musa Kulibali
to lauyoyi a matsayin mu na lauyoyin Bazoum da suka kare shi gaban kotun sai da yawo kamar yanda kuka kwatanta yau wajen naku guda da aka take takunkumi da aka sa ma Niger a lokaci sun ce kuma a saki Bazoum amma har yanzu mu a matsayin mu na lauyoyi ba mu ga komai ba
ba ku ga wata takarda da ke nuna cewa lalle akwai bukata ko kuma ana kan hanyar sakin sa da shi da iyalinsa
ba mu ga komai ba ba mu ji komai ba shi ma Bazoum iya cikin mugun matsayi tunda ba wani zargi a bisa kanshi abu ne ya zama na kama kariya da aka yi kawai aka sake shi daga mulki kuma yake rike da shi da iyalansa
yanzu a halin yanzu a yau kuna da masaniya akan halin da shi Bazoum din yake ciki da iyalinsa
to tun 19 da watan Oktoba ba mu da labari a cikin halin da yake ciki ban mu da labarin shi kwata-kwata ko kaɗan.
Kun nemi ku ganshi ba a baku dama ba.
To mu nemi mu ganshi ba a hannun kotu ba yake. Mu lauyoyi ne inda a hannun kotu yake sai mu tambayi kotu ta ba mu izinin mu je mu ga wanda muke kariya.
To a gaishe ka Sulim. To bari mu koma ga ci gaban muhawarar da shi Sulim din ya shirya mana tsakanin mutane biyu manyan 'yan siyasar Niger guda biyu. Wanda suka taba takarar zama shugaban kasa a kasar wato Alhaji Tahir Gimba da kuma Injinia Kar Alhassan wanda kuma a yau daga cikin abubuwan da za su tattauna har da maganar ziyarce-ziyarcen nan da shi Prime Minister Niger din ya kai a kasashen duniya da suka hada da Russia da Iran da Turkiya da kuma yadda wannan abun ya saba ko kuma zai jawo bambancin ra'ayi da manufofi tsakanin ita Niger din da kasashen yammacin Turai irin su Amurka da ba sa shiri kwarai da su Russia din da Iran da sauransu da kuma yadda wannan abun zai jawo cece-kuce ko kuma sabanin ra'ayi tsakanin ita Niger din da su Amurka din da ba sa shiri da wayancin kasashen da kuma yadda ma abun zai shafi tattalin arzikin da ita Niger take samu malamai mu je
al'ummomin ba su da matsala inda take sai da yawo da hukumomin gani banda shi sai da yawo wani ne a jagoranta shugaban Najeriya ne kenan hukumar Najeriya gaba ɗaya position tinta na sai da yawo kenan wanga abu shine kamata mu gane a bambanta dan duma da dan kabewa abar gama Nigeria kuma da Nigeria wanda take jagorancin ECOWAS
amma ƴan Niger na ganin bai kamata ba a ce Nigeria ita ke shugabancin ECOWAS kuma a yau ECOWAS tana yi ta dauki irin waɗannan matakai masu tsauri wasu ma da ke kwatanta su da cewa na rashin imani ne
to lalle na rashin imani ne amma su da kansu ɗan Niger kin ai waɗanda suka zo suka dauki mulki da ƙarfi ai kuma rashin imani ne suke kenan babu ni ban ganin wata matsala fi sabilillah tsakanin talakawan Niger da talakawan Nigeria me akwai matsala tsakanin mahukuntan Niger da mahukuntan Nigeria kaje inda matsala take amma a bar ka mana matsala tsakanin Niger da Nigeria matsalan mu guda ita ce hicewar ga daga cikin sai dawo mu muna ganin kamar abu ne wanda zai iya ja matalakin kasa illa su wadanda mahukunta babu wanda ke da matsala kuma ta hirgin ba da ke zancen Nigeria ni na ta yi da rawani na Nigeria na hidda shakka in na zo airport aka ce mun in safke rawani a tahi sai an yi bincike wallahi dan nan ina dawowa ni na zo Nigeria wurin campaign da na tahi babu wanda ya safke mun rawani na tahi Abuja babu wanda ya safke mun rawani na tahi Cote d'Ivoire na tahi Ghana na tahi abin gashi Burkina Faso inda aka safke mun rawani ba cin hanci da rashawa yanda ake yin shi Nigeria haka ake yin shi Niger in ka zo da passport kin Ghana nan Niger waɗannan mahukunta na bisa hanya sai sun ci kuɗin ka in ka shiga Nigeria Allah sa in ba in dai ba passport diplomatic bane za a ganka da shi ana tsoro shi kadai za a bar to ɗan kasashen nan su saka ta su halayen da suke so tunda an yi kati wanda ake ce ma sai da yawo an yi passport wanda ake ce ma sai da yawo me cin hanci da rashawa in dai gurɓata nan cikin kasashen mu ne kuma ai ga soyayyen sun zo wani maganin cin hanci da rashawa wata ja'anci an kama barawan kasa ko wanda ya ci hanci
an kama hukumar yaƙi da cin hanci
an kama hukumar
ta fara ne
aka kaha me suka abkata watan talawa me ta abkata
jamhuriyar Niger karkashin wannan gwamnati ta mulkin soja ta kaddamar da zagayen kasashe na gabashin duniya musamman kasashen Asia waɗanda ba sa ga maciji da kasashen yammaci duk da yake ba akwai wasu yarjejeniyoyi tsakanin su irin su Russia da Iran da su Turkiya ana ganin kamar wannan zagaye da Niger din ke yi tamkar tsokana ce ko kuma jan fada ne ga irin waɗannan kasashe na yammaci waɗanda tun fil azal tare suke tafiya
abinda kamata mutane su lura da shi muna hinci ake tafiya da duniya in ta dauki agaba da ita da ita shi gaban naka wata wake ba ta ainihin uranium wanda aka gyara Russia bukata America da duniya uranium Russia ba ta 40 to kun kuna kasuwanci da Russia har ne kuma suna da hulla in za a ci sanin su kasan Russia su a tuwa na farko sun kasance sun kasance kuka sanin samaniya sannan America ta fara su abokin da ta fara zuwa kan wata kan wane ne kan wane ne ta da Russia ta Russia ta da wannan Allah ba ta wannan baiwa kuma harkar nuclear Russia ta kowa iya shi duniya kuma ta fi America makaman nuclear in ta dauki Turkey tana cikin otan tare da America ita ko ta yi kai tare makaman ta tare da kamfanin ta na kiyoyin makaman ta dan kanta ba ta ba ta yi mun in ta dauki Iran hallo yayin cin arziki Iran shekara 200 ko 150 da baya America daga baya sun kuturu sun kai tawaye su na Islamiya wake hulla da Iran ya shi America babu wake hulla da Iran ya shi Faransa babu idan Faransa ita ba ta da komai ta lakai can da za a kiri sai raziya ta buga wanga ta buga wanga ta gama hada ta abin ta kafi mu tsali ta dauko ta abin ta kai da tayin da tayi gida ta da tayi gida Faransa ita ko America tana shi wannan tani sun ta kai ta zanda su duniya garan ga dalan ga matsala in da take a ja kunta kunta ko kunta rasha ko yulehi rasha ita annabi ita na farko zan ce zinariya duniya rasha ita na farko zan ce gas rasha ita annabi zan ce man peter rasha ita na farko zan ce garin falawa rasha ita na farko zan ce garin masara
saboda kana gani ya kamata ita ma ne
ya ni sai mu zunta da mu ta muku mu samu da mu abin da muka fada ga rasha nako ka sai da gari ka sai gudi su gudu ta kare ba ba wannan manhumun mu da rasha mu samu incin kanmu mu samu ba makaman yaki cikakken ta adadda
Russia su an ce ba sa kawo sojojin su na gwamnati sai dai sojin haya kuma waɗannan
duk sojin haya na haya duk sojin haya da waɗannan
jiya da tsada
ran da muke da sojin America na Faransa ka da muke sa waje bakin America mun ba ɗan Faransa bane ko ku wanda yi wallahi an kama shi bakin rai da rai a jiya sa mai da soja ko ku wani ba ko wanda yana so ya sa kai légion militaire française America duk wani cikin sojin da aka gare su Iraq da ina suna faɗa waɗannan duka afkanka baki ne amma ta yi Iraq ko Siri duk wanda ga faɗa cikin sojin Faransa da na America wanda a cikin waɗanda an kai Iraq da Siri babu dan America ciki babu dan Faransa ciki duk na haya ne duk sun da gindiri in zo kasan wani na haya na
president Tinaka Niger ta rungumi kasashe irin su Russia da Iran da su Turkiya a bayan nan bayan zuwan sojojin nan kan karagar mulki wanda kuma ake ganin kamar da dama daga cikin ƴan ƙasa ana ganin alamu ne na samun mafitar matsalolin da ƙasar ta fuskanta a tsawon shekaru da dama ƙarƙashin hulɗar ta da ƙasar Faransa wacce ke ake ganin kamar alamu ita ba abin da ta sa gaba face ta ci gaba da yi wa Niger din mulkin mallaka
to ita ta san in babu rami ba a kawo zancen rami kenan France tana da kurakuranta kuma wanga ta hiya Niger ta tafi wata kasa ta yi hulɗa da ita wallahi abu mai kyau amma a yi hattara wajen hulɗar nan hulɗa ta tattalin arziki muke so hulɗa ta a kawo mana kayan yaƙi ko a taimaka mana da kayan yaƙi muke so hulɗa ta a ka a hinda sojin Faransa a kawo mana sojin Rishi ko na Wagner ba mu yarda da shi ba muna da sojoji ga su tafi rugin ba da zuba kalima ya ce VDP za a sa ni ba a sa ni da ni da shi mu tafi mu yaƙi an ta'adda ka a kawo mana wani soji wallahi muna da al'umma nan wallahi muna da sojoji kayan yaƙi ne amma da muna da al'umma mu yanzu dangin mu na can Libi duka suna kiran mu dan Allah su suna can a kawo su da su shiga soji kenan in wani abu ne shi take yi da duk sojoji na nan Allah so a kawo mana kayan yaƙi daga Iran daga Turki daga Rasha duk waɗanda kasashe mu duk kasa wanda za mu yi mu'amala da ita mu'amala ta kawo mana alheri duka ba muke ba ko France ke kai ni shar ka dai ta cire alaka da France mana ni shar ce ka dai ni Burkina da Mali duka suna tare da France
to a gaishe ku malamai to nan zamu tsaya nan ya kamata mu karkar wannan shirin kwata-kwatan sha'ayo amma da yake har yanzu ba san abin da su hukumomin Niger din suke nufi ba game da cire takunkumin nan da yake wasu tayi da kuma martanin da kasashen duniya za su ci gaba da mayarwa idan shirin ɗan jihurin Niger ko kuma shugaban Niger din ya dade dole zamu kare shiri daya domin mu ji abubuwan da za su faru musamman abubuwan da suka shafi maganar tsaro da kuma harkokin tallafin da Niger take samu daga kasashen duniya yanzu kamar da su bakin namu Alhaji Tayaru Gimba da internet kar Alhassan da kuma shi wakilin namu Sulaiman Muni Barma Ali Mustafa su fita ki muku bankwana daga Washington ku huta lafiya
to majalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice ba tare da wata jayayya ba kotun kolan Amurka ta ce a sanya sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump akan takardar zabe a jihar Colorado a zaben shekarar nan ta 2024 abinda ya ba dan takarar shugaban kasar da ke kan gaba a jam'iyyar Republican babban nasara kwana daya kafin zaben fidda gwani na jam'iyyar a jihar da sauran jihohi 14 da za a yi yau Talata Hukuncin dai ya sauya wanda kotun kolin jihar Colorado ta yanki na cewa sunan Trump bai cancanci ya bayyana akan takardar zaben jihar ba saboda rawar da ya taka wajen tada tarzumar da aka yi ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2020 a ginin majalisar dokokin Amurka lamarin da ya sa wasu masu suka Trump a kundin tsarin mulkin kasar wanda ya haramtawa masu tayar da kayar baya rike mukamin gwamnati Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da kungiyar Hamas ta kai ranar 7 ga watan Oktoba da kuma yin garkuwa da wasu mutane ciki har da Amurkawa a lokacin da ta gana da wani dan kwamitin harkokin yakin kasar Isra'ila Benny Gantz a fadar White House a jiya Litinin Harris wadda ta gana da Gantz a lokacin wato a kokarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon makonni 6 a Gaza tare da sako waɗanda aka yi garkuwa da su ta bayyana goyen bayan Amurka ga ƴancin Isra'ila na kare kanta daga barazanar ta'addancin Hamas.
To masu sauraro da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe. Sai kuma an jima za ku ji maimaicin wannan shirin yanzu amma da Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da shirya ya bada umarni da injiniyan mu na wannan safiya Mr. Kelvin Babaya ko makirike muku sallama wassalam.